wajibi a kashe shi sannan sai a duba idan ya zamanto mai bayyanawa da haka to sai hukuncin sai zama yayi kama da hukuncin mai ridda sabani ya karbaba a cikin bidirar da tuba zuwa gare shi hausa ɗaya fadin kuwa tuban nan nasa ba zai sarar da kisan da za a yi masa ba saboda haƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya kasance ya ambaci manzon Allah da tawaya a cikin abin da ya faɗe shi na daga sarifa ko ko waninsa idan ya zamanto mai sitircewa ne da haka to hukuncinsa dai hukuncin zindiki ne tuban nan nasa ba zai sarar da kashe shi ba a gurinmu kamar yadda za mu yi bayani nasa Imam Abu Hanifa ya faɗa da mabiya nasa wanda ya ce ba shi ba annan Muhammadu ko ya salibantar da annabi to wannan mai ridda ne jininsa halal ne sai dai idan ya dawo ya tuba Abdurrahman dan Kasim ya faɗa a cikin musulmi idan musulmi ya ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi ba ne ko kuma ya ce wai ba aiko annabi ba ko kuma ya ce ai ba a saukar mata Qur'ani ba ya ce wai wani abu ne wanda ya kirkire shi to a kashe wanda ya yi wannan ɗanya magana wato ɗan Kasim ya ce wanda ya kafirce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi inkarinsa daga musulmai to wannan matsayinsa matsayin mai ridda ne to haka nan wanda ya bayyana da sarifantar da annabi sallallahu alaihi wasallama cewa shi ma wannan mutumin kamar mai ridda ne za a bidar da tuba zuwa gare shi haka nan dai ɗan Kasim ya faɗa a cikin wanda ya ce shi annabi ne ko ku yarya cewa ana wahayi zuwa gare shi Malam Sanu ne ya faɗi wannan Abdurrahman ɗan Kasim ya faɗa ya yi kira zuwa wannan nan ka a ɓoye ne ko ku a bayyane ne Malam Asbaku ɗan Faraju ya ce to wannan mutumin zai zama kamar mai ridda ne domin dai ya kafirce da littafin Allah tare da kiran ƙarya ga Ubangiji Malam Ashabu ya faɗa a cikin wani Yahudi wanda ya ce shi annabi ne ko ku a yarya cewa ana aiko shi zuwa mutane ko kuma ya ce akwai wani annabi bayan annabinku sallallahu alaihi wasallama cewa wannan mutumin za a bidirar da tuba zuwa gare shi idan ya kasance mai bayyana haka ne idan ya tuba fal amru zahirun idan ku bai tuba ba a kashe shi dalilin haka domin mai sarifantarwa ne shi ga annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin fadinsa babu wani annabi baya na mai kiran ƙarya ne ga Allah a cikin da'awa ta sa da ya da'awar nan ta bambanci da annabta na'am Muhammad ɗan sununin ya faɗa wanda ya kokonto a cikin wani harafi da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama daga Ubangiji madaukakin sarki to wannan kafiri ne mai musu ne waƙala ya faɗa ya ce wanda ya sarifantar da annabi sallallahu alaihi wasallama to hukuncinsa ya zamanto kisa ne a wajen al'umma ijaba Ahmad dan Abi Sulaiman ya faɗa abokin Imam Sununu wanda ya ce wai annabi sallallahu alaihi wasallama baka fata ne a kashe shi Ahmad dan Abi Sulaiman ya ce annabi ba baki ba ne na wato ya Abu Sufyan Haddadi ya faɗa kasarnin wannan yake cewa da mutum zai ce wai shugaba sallallahu alaihi wasallama ya yi kauratin gabanin yage manya ko kuma ya ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam ba a makka yake ba a taharta yake wani gari a magharib ya ce ba a tihamata yake ba a kashe shi domin dai wannan abin da yake korewa ne. Habib dan Rabi'i ya fada yace kaga musanya sifar Annabi sallallahu alaihi wasallama da gurarensa kafirci ne. Banda shugaban halittawa akai wannan eh yanzu kana dan Kaduna sai ka ce kai dan Kano ne ba abin da zai faru. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallama kowa ya san dan Makka ne ya zo ya hijira ya koma Madina. To idan ka ce manzala ba a garinka ba ka ko ka ce ai Annabi a wani gari yake to hukuncin ka kashe ka. Kaga wannan Annabi sallallahu alaihi wasallama ai shi kadai ne da irin wannan miza da mai bayyana wato irin wannan magana kafiri ne a cikinsa akwai mujarrad da tuba wanda ya boye wannananka shi kuma zindiki ne a kashe shi ba sai an mujarrad da tuba zuwa gare shi ba. Fasali ke yanda ka rabe mana fuska ta hudu shi ne mutum ya zo a cikin magana ya zo da wani abu mai ijimali ya yi lafazi daga magana da abin da yake mai rikitarwa wanda zai yi a dauki wannan abun kan Annabi sallallahu alaihi wasallama ko ko waninsa ko kuma yi kokonto a cikin abin nufi da shi na daga kubuta sa daga cikin abin da yake abin ki ko ko sharri nasa. To kaga anan wajen akwai wato kai kawo wajen tsokaci akwai imo cewa wajen fasara nan ne gurin sabanin mujtahidai nan ne kuma wajen tsayawar dan kubuta dan kubutan muqallidai li halika man halaka an bayyana cin waya ya man hayyi an bayyana a cikin malaman a cikin mujtahidin akwai wanda ya rinja yadda alfar ma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kiyaye shinge na mutuncin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce kawai a kashe wanda ya wannan aiki duk mutumin da ya magana wanda tana da harshen damo haƙin Annabi. To akwai malaman da suka tsaba kan cewa kawai a kashe shi ba wata magana saboda kare alfahamin shugaba. Yauwa nan gaban zai magana sai ya dinga mutu fulla-fulla in dai ta shafa nan Muhammad. A cikin malaman kuma akwai wanda ya girmama alfarman nan ta jini ya ingije haddi da shi ba saboda akwai daukai kawo na fasara jagororin mu sun yi sabani a cikin wani mutum wanda mabarcinsa ya fusata shi sai ya ce da shi yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama sai shi mai neman haƙin ya ce sai ya ce wai la sallallahu alaihi wasallam sai aka bada ga sanunu saboda cewa sala sallallahu alaihi wasallam kada Allah ya salati ga wanda ya salati gare shi. To sai aka ce to ayi tambaya shin wannan yayi daidai da wanda ya saka shi ga manzon Allah awusha ta malaika ko ko malaiku ne alladhina yusalluna alaihi da suke salati gare shi. Kala sai ya ce sai sanunu yake cewa la ba haka bane in ya gabance a bisa irin yadda ka sabanta shi na daga fushi domin dai anan wajen wato ai kaga bai boye sakin harshe ga manzon Allah ba ai abin da yace kar Allah ya salati ga wanda ya salati gare shi. To anan wajen yana magana akan masu yin salati masu yin salatin kuma akwai mutane akwai mala'iku saboda haka da su yiki. To Abu Ishaq al-Barqi ya faɗa yace saboda bai masa hanzari ba a cikin sakin harshe ga Annabi sallallahu alaihi wasallama sai da cewa shi to ko Abu Ishaq al-Barqi ko Asbagu bin Faraju da malam Asbagu dan Faraju yace ba za a kashe shi ba kaji ba yace ai mutane isa kyarshe gare su wannan shi ma irin fadin nan na malam sununin ne domin cewa shi bai masa hanzari da fushi ba a cikin sakin harshe ga Annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai cewa shi yayin da zancen ya zamanto akwai daukan fassarori kala-kala a gurinsa sannan ya zamanto ba a samu wani dalili ba wannan da yake shiryawa a cikin harshe ga Annabi sallallahu alaihi wasallama koko sakin harshe ga malaiku tsira da amincin Allah ya tabbata gare su babu wani abin gabatarwa da za a dauki lantansa akai nasa bar dai ita karina ita dalili yana shiryawa cewa abin da yake nufi mutane wannan wayannan saboda dayan ya fada gare shi yace yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka dauki wannan fadin da yayi da sakin harshen da yayi ga wanda yake salati ne gare shi a yanzu saboda dayan yayi masa umarni bi hada da wannan yayin soso zuciya ta sa wannan shine ma na fadin na malam sununu wawo mudabiqul lail ladhi sahibaihi yayi daidai da wato dalilin da abokansa guda biyu suka bayar malam harisu dan miskini ya tafi alkali da wani nasa a cikin misalin irin wannan yace kawai a kashe wannan kuma harisu dan miskin sufi ne faqihi ne kuma sufi ne yace kawai ba wata magana duk mutumin da yayi wani abu na mutuncin manzo Allah koda yana daukan harshen damu to wannan ya ga yawa Allah in yaje shan amma dai a aika shi kawai shikenan Abu al-Hasan al-Qabi siyu yayi tawakkufi a bisa kashe wani mutum da yake cewa yace wai duk mabocin zaman gano wai karnanu wato akwai ittikhaz al-aqdan kenan a gurin sa shine wato kamar kwarto kenan za a ce ko to Allah ka kiyaye mu to dai ba wannan magana kaga magana ta yi muni to amma sai yi mata mubalaga sai ce walau kana nabiyyan musallam irin yadda dutsen tanshi yayi irin wanda tsinan nan ba fito re eh wannan shine abin da walau kana nabiyyan koda to wannan mubalaga ce da cin mutunci a cikin ta saboda kullum abin da yake faɗa shine ka kalli wanda ya jero a baya dama yana ganin kimar su ai ba ganin kimar su ko to tunda ba ganin kimar sa ce koda kaga sai hada hadda wanda ba sai hada mana shi ma ba ganin kimar sa wannan shine hukunci kawai kisa ba wata magana sai ya sai da izinin Allah sai ya mutu albarkatan annabi Muhammad insha Allah amin sai masa umarni cewa a daure shi a cikin maruruwa da kuma kuntatawa alayhi gare shi har sai an wato an fusa an nemi fahimtar shedu afsa jumlolin nan na lafazan sa da abin da yake shiryawa afsa manufa ta sa shin yana nufin mabuta wato alfanadik wanda su ne zaman gano da ake magana shin yana nufin mabuta hotel na yanzu to abu ne sananne cewa babu wani annabi mursali a cikinsu sai lamarinsa ya zamanto mai sauki kaga wato nan babu zancen mafita kenan a wajen wayannan la'anannin na wannan zamanin nan ko in ce na wannan cikin azumin nan da suka bakantawa al'umma ne to da ka babu wata mafita idan mafitar da ake gani a wajen shi mai wannan magana da yace walau kana nabiyyan mursalan to ai kaga an sani cewa ma'abuta a hotel a yanzu babu annabi yauwa to wannan kaga to wannan sai zaman tola munsa a hafu kala sai ce sai dai zahirin lafazin sa shine mai gamewa ga dukkan ma'abucin wato hotels daga cikin magabata da kuma wanda suke majinkirta bayan ku a cikin annabawa da manzanni da sai gabata akwai wanda ya tsororin dukiya ala yace shi ku jinin mutum musulmi ba a gabatuwa gare shi sai da lamari wanda yake bayyananne dainan abin da ake raida mai da tawilata wala gare shi to wannan ba makawa sai an yi tsokaci sosai a cikin sa wannan shine ma nazzancin Abu Hasan al-Qabisi an wakaito da gabi Muhammad dan Abi Zaid mai risala Allah ya jin kai gare shi a cikin wanda yace wai yana anti Laraba gaba daya kuma yace Allah ila anti wai bani Isra'ila kuma ya hada bani Adam gaba daya da aka matsa shi sai ce wai ina nufin banda annaba a ciki wai ina nufin azzalimai daga cikin su to sai masa ladabi tunda a larabci a kowane babi irin wannan wato a mace ami ana nufin hasi to ta yi wannan yi duk da bai ladabi ba a cikin faɗa wannan magana to amma sai an masa ladabi gwargwadon istihadin sarki to haka nan wato Abu Muhammad dan Abi Razaid bin Mirsala ya bada fatawa a cikin wanda yace wai Allah ya lanci wanda ya haramta al-muskil abin da yake sa mai wa qala sai yace wai bai san ma wanda ya haramta to bai ka tambaya baka ce wai haramta kafin ka fara kwa bas ko Allah ya kyauta haka nan kuma a cikin wanda ya lanci hadisin nan na la yafi hadirin libadin kada dan birni sai wajen dan kawai eh hadisi ne wanda yake ingadace amma abin da ake nufi da shi idan dan kawai yazo da kayan sa zai siyar kakkawo kai masa banga banga kace bari nan yanzu mu zama kama mai siya ka je ka kware shi ka kyale kowa annabi ce da ibn nasa yarzuku ba'dhum min ba'd ka kyale mutane shashin sai arzuci shashi to wannan shine abin da hadisin yake nufi wala ana ma ja yana anta abin da yazo da shi sai ce a duba a gani idan ya kasance yana han ana masa hanzari da jahilci darajin sanin sunnoni to sai ya masa ladabi wanda yake mai ciwo dalilin wannan cewa wannan bai nufi da zahirinsa zahirin halinsa bai nufin sakin harshe ga Allah ba bai nufin sakin harshe ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kada dai ya lanci wanda ya haramta shi ne daga cikin mutane afsakatar nan fatawan malam sununu da mabiyan imam sununu a cikin mas'ala wacce take mai magabaciya kaga misalin wannan shine abin da yake gudana a cikin zancen wawayen mutane na daga madan shashin suka shashi ya kai dan alhanzur guda 1000 ko kuma ya dan karya guda 100 ko kare 100 da abin da ya kama da wannan daga wato alfasha daga zance yace ba hukunto cewa za a iya samun annabawa a cikin wato adadin iyayensa da kakanninsa wala annaba ala hada tayyu ma shashin wannan adadi mai saduwa ne zuwa annabi Adam alaihi salamu saboda ya zama wajibi a yi tsawa akan wannan a bayyana abinda mai fada ya zama ya jahilta daga gare shi da kuma tsananin ladabi cikin sa da an san cewa ya nufi sakin harshe ga wanda iyayensa suke ciki daga annabawa yana sane wallahi da an kashe shi hakika zance yana kuntuta a cikin katarnin wannan da mutum zai faɗa ga wani mutum ba hashimi yace la'an Allah ya faɗa bani hashim a wajen wa qala da aka faɗa shi sai yace wai yace yana zama zalimai daga cikinsu ko kuwa ya faɗa ga wani mutum daga zuriya annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani zance wanda yake mummuna a kansa a game da iyayensa ko kuwa tsadansa ko kuwa ƴaƴansa amsa cewa shi ya sani cewa shi a zuriya annabi sallallahu alaihi wasallam yake babu wata karina a cikin matsaloli guda biyu wata ke hukunta keɓantar shashin iyayensa da fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na daga wanda ya saka harshe gare su Imam Al-Ghazali ce hakika na gani ga Abi Musa dan Manasa a cikin wanda ya faɗa ga wani mutum yace yace wai ya faɗa ka haigo annabi Adam yace in dai haka ya tabbata gare shi a kashe shi Al-Ghazi Allah ya gama nasar gare shi ya faɗa yace shi wannan mu sun ƙara wa juna sani a cikin wanda ya faɗa ga wani mai sheda wanda ya shaida gare shi da wani abu sannan sai ya ce da shi ni kake tuhumta sai kwaɗayin ya ce da shi al'ambiya uyuta hamuna ba kai ba anta wai annaba ma ana tuhuma su ya zaɓa kai ba za a tuhumce ka ba to kaga shehun mabu isa ka ɗan jaburu ya kasance ya ga a kashe wanda ya wannan ɗanyen aiki saboda munin zahirin lafazinsa Al-Qadi Abu Muhammad dan Mansurin ya kasance yana yin tawakkufi a bisa kara kashe wanda ya wannan magana saboda lafazin zai iya ɗaukan fassara idan mun to labari ne a cikin wanda ya tumce su daga cikin kafirai alƙarin nan na garin Kurduba Abu Abdullahi ibn al-Haji mai murkhal kenan ya bada fatawa daga tarnin wannan eh ko da ke ba shi bane tana shi wannan ya alƙali ya gabace shi yace wasa ta alƙafi Abu Muhammad da tsafi amma alƙari Abu Muhammad ya tsananta tasfira sa shi a maruruwa ya tsawaita sa shi a gurgugu sannan daga baya sai rantsar da shi afsasare ban tada abin da aka sheda gare shi wahanin domin wato rauni ya shiga cikin sheda wanda suka sheda a kansa sannan bayan an masa hukunci aka sake shi Imam Al-Qadi yace na halarci Shehu Al-Qadi Abu Abdullahi dan Isa a lokacin yana yin alƙalanci an zo masa da wani mutum wanda ya ashariya ga wani mutum wanda sunan mutumin Muhammad sannan sai ya nufi zuwa wani kare ya buji karen da wato kafarsa sai yake cewa da shi to abin da ya faru shi wannan mutumin wanda aka yi abin da ya faru tsakaninsu sunansa Muhammadu sunan shugaban halitta ne da shi amma sai ya yi wannan rashin ladabi da wannan suna sai ya yi abin da ya faɗa na'am fa'ankarar rajulu an ya kula ƙala zalika sai in karin cewa shi bai faɗa ka ba domin kare zai samu yana duka sai ya cewa tashiyawa ne tashiyawa ne wa shahida alayhi labibun minan nas mutane da yawa suka sheda kan cewa ya faɗi wannan abu to sai alƙazi Abu Abdullahi dan Isa sai umarni aka kai shi zuwa gurugu sai yi bibiya a halinsa abu na farko da ya bincika sai ce a bincika a ga shin yana abokantaka wanda ake hukuntar addininsa irin wanda ba sa kiyaye magana da su gaya wa annabi yayin da bai sami abin da zai karfafi wannan kokonto ba da wannan kudurin nasa to sai ya masa bulala ya doke shi da bulala sai ya sake shi fasali kenan da ka rabe mana fuska ta biyar shine ya faɗi magana wadda baya nufin tauye darajar manzon Allah ba zai ba kuma an aibi ya faɗa ba ko kuma sakin harshe sai dai cewa shi ya yi riko ne da ambaton shashin wani subobin nan nasa ko kuma ya kafa hujja da shashin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake halattacce a gare shi a nan duniya afsa tabarkin nan na buga misali da kafa hujja da nafsi ga kansa ko ko ga waninsa ko kuma afsa kamancece niya da shi ko kuma yayin da wato kamar habima wani karyewar yaƙi na da sami runduna ta shugaba sallallahu alaihi wasallam ko kuma wani aibu lahi kalu da ya riske shi ba wai afsa tafarkin koyi ba misali mutum ne ya ji wani abu ya same shi to ayin amun ai an yi wa annabin Allah kaga irin wannan abin yana faruwa da yawa ana faɗa kuma ba a san an shiga cikin tashin hankali ba Allah ka kiyaye mu ba wai tabarkin nan tabbatarwa ba bar dai amsa manufan nan na daukawa li nafsi ga zati nasa koko ga wanin sa ko kuma amsa tabarkin nan na buga misali darasin jin nauyin shugaban linabi darasin jin nauyin shugaba sallallahu alaihi wasallam ko kuma yayi nufin kakaci da tumasanci da wadannan nasa kamar fadin mai fada da yace ko yin an fada masa mummuna ai an gayawa sai fadin annabi sallallahu alaihi wasallam a gurin ko kuma yace idan an karyata shi wai an yi sarrafantar da annabawa ko kuma yace wai idan yayi zunubi to ka kare yake yi kuma ko kuma yace wato sai mubalaga ba ni yanzu na ma kuma daga harshen mutane bayan ku annabawan Allah da manzanni ba su tsira daga barin mutane ba ko kuma yace ko kuma yace bai yayi hakuri irin yadda ulul azm ne rasul suka yi hakuri ko kuma kamar irin hakurin annabi ayyuba ko kuma ma'i mubalaga kenan ai masa abu a ce masa yayi hakuri to ai annabi amma Allah sun yi hakuri to shi ma ya shiga kuma yace annabi yayi hakuri fiye da abin da na hakuri a kansa haka nan kamar faɗin nan na malam mutanabbi
تدارك الله وغريب كصالح في سمود
وتشي متنبي wanda dama ana cewa yayi wa kansa ma da awashi annabi ne to yace wai ana fi ummata ina cikin al'ummar da wato na zaman to bako ne a cikin su tadarakallahu Allah ya masa dauki wannan tuna sai du'a wai sai ce shi bako ne cikin al'ummar kasalihin fi samudi irin yadda annabi salu yake a cikin samudawa kaga sai kama sai kwatanta kansa da annabi salu da kuma wato katarnin wannan daga waƙoƙi na almutaajirfina wanda suke masu kasassaba fil qawl a cikin magana almutasahilina fil kalami masu sakaci a cikin zance kamar fadan nan na Imam al-Mu'arri wa fatu bint Shu'aib ghayra allaysa fi kuma min faqiri subhanallah wai kunta Musa yana ban wani sarki ne mai suna Musa sai ya kwatanta shi da annabi Musa sai ya masa tashbihi baligi wanda za a shafe adatu shabahi da kuma wato sai kawai a kawo sunan kai tsaye kai ne wani wanda wafatu bintu Shu'aib wanda yar annabi Shu'aib ta zo masa gaira Allah ya fi kuma min fakiri sai dai da kai Musa da Shu'aib shi wanda wato yake sarkin naka babu talaka a cikin ku kaga anan wajen akwai zirwaye da kamar wanka kan shi annabi Musa saboda yana cewa rabbi inni lima amdalta ilayhi min khairin faqirun saboda ka koyi ruwaya da kamar wanka da yayi ga annabin Allah to wannan baiti babban yayi muni kwarai da gaske alqali yace da yake dai karshen wannan baiti yana da tsanani kwarai da gaske kuma ya shiga cikin al-izra wato wulakantawa da kuma rashin ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh shi annabi Musa kenan sannan kuma ya fifita halin waninsa alayya kansa to haka nan fadan sa shi wannan ma'ari din laulan kida'ul waya ba'da muhammadin qulna muhammadu an abihi badilu wa misluhu fil fadl illa annahu lam yati risalatin jibrilu subhanallahi wai ba dan wayi yanke ba bayan shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam kulna sai mu ce wai Muhammadu wannan shi ma ɗaya cikin sharifai ne sai mu ce badilul mu sanya ne annabi daga babansa shine annabi Muhammadu sai ce huwa misluhu wai dai da yake da annabi fil fadl a cikin fifiko illa annahu sai dai cewa shi jibrilu malaika jibrilu lam yati bi safin bai zo masa da mamanci ba
wasadrul baiti tsani
iltaqaga sadrul baiti wato farkon baiti na biyu na daga wannan fasali mai tsanani ne saboda ya kamanta wani annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin falalarsa da manzon Allah don ya ce huwa misluhu fil fadl shi kuma ajlul baiti akwai ihtimalin fasara saboda fuska biyu na farkon su cewa wannan fi wannan falala da aka faɗa ta tawaye wanda yake abin yabo ɗaya kuma shine wadatuwan nan tasa wannan kuma ita ce ashaddu mafi tsanani katannin wannan ya zo faɗan wani wai zama rufe a tura ya tuho faɓaƙat bayan jana'ai jibirin wai idan aka daga wannan madin za a dace sai sila ce ko suka ce idza rufi atrayatu idan aka daga tutotin sa safaka za ta dinga fulfulawa baina janahi jibril tsakanin fukafukai guda biyu malaika jibril kaga wannan akwai tunzo akwai isgiliga malaika jibril ana yaban wani shine mai tutoci in an daga tutotin sa za ta kai kusa da malaika jibril to Imam al-Ghali yace da fadin wani daga wannan daga mabuta wannan zamani wato zamanin al-Ghali yar من الخلد والسجار بنا فصبر الله قلب رضوان يجي فر من الخلد وي wani mutum ne ya gudo daga aljannatul khuldi wastajara bina sai zo yana neman makotaka da mu to daga fasabar Allah qalb ridwani Allah ya bawa zuciyar ridwan mai tsaron aljanna hakuri wannan akwai izgiri da sha'irul lahi
wa qawli ahsanil wasi
kamar fadin nan na sa al-masisi daga mawakan nan na andalus yana fada a cikin muhammad dan abbadin wanda yake abin sani da mu'tamad da kuma wazirin shi muhammad bin abbad al-mu'tamad din da wazirin sa mai suna abubakar dan zaiduna ka'anna abubakarin rida wa hassanu hansanun wa anta muhammadu to shi malam mubalaga yi wai kai ka ce wannan sarkin mai suna abubakar wanda ake masa lakabi da mu'tamad to kamar abubakar yake kamar sayyidina abubakar yake wato anan wannan sai aka dauke kafu tashbihi ka'anna ababakarin abubakar riba shi wannan abubakar din kawai abubakar ne ar-rida yardajjin Allah shine na manzon Allah wa hassanu shi kuma ga mawakin sa mai suna hassan shi ma dai kamar hassan dan sabiju yake shi ma sai an shi aka shafe a wato adat tashbihi din wa anta muhammad to kawai sai kai kuma kai sarkin mai suna al-mu'tamid muhammad dan abbad kai kuma kai ne muhammad to wannan kaga an yi a kasasawa kware da gaske a cikin magana Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu
ila amsal hada
izuwa misalan wannan
inma aksaruna bi shahidi
imam al-qadi yace haji ga mun yawaita kawo shahidin wannan baitoci tare da jin nauyin haka ito ta saboda musarar da misalanta
wani ta tawuni katirin minan naki fi wuludi hadal badi
ai dan saboda wato sakacin mutane da yawa a cikin kutsawa wannan kofa ta sha'anin manzo Allah take kofa ce wacce take mai kunci kwarai da kuma wulakantar wasu da wato girman ma'abu a wato kayan nan masu nauyi da karancin sanin su da girman abin da ke cikin sa na daga zanubai da irin zancen su minu da gare shi da abin da ba su da ilimi a cikin sa وتاسمون هو هينا هو عند الله عظيم بلنتنا مواقع ما بيتنا نسو بينا و كما ميسك هرشي أتكين ولد هرشي نسا شين ابن حالي الاندلسي دا كما ابن سليمان المعري بردي da yawa daga cikin su wato zancen su ya fita zuwa haddin nan na istighfar da kuma tawaya da kuma wato tabbataccen kafirci wanda yake a fili baya oyoyi imam al-qali ce mun riga mun ba da amsa anu gare shi bukatan mu a yau shine yin zance a cikin wannan fasali wanda muka jero misalan sa a cikin littafin to kaga wannan dukkanin ta ko da bata wato tattaro sabban cikin harshe ba
wala azaman ila malaikati
wal anbiya ko da bata raba wato tawaya zuwa ga malaiku da annabawan Allah ba imam al-qadi yace ba ba ina nufin dan gona biyu na waƙar ma'arri da yayi ba ba ina nufin irin yadda mai faɗa ta yi nufi wato wulakantarwa da tauye daraja ta manzon Allah domin dai ko ba komai bai ji nauyin annabta ba bai girma manzancin annabi ba bai kuma girma ma alfarman nan na zabi da Allah ya yi wa shugaba ba bai kuma buwayantar da wato rabon nan na karama ba har sai da ya kamanta wanda ya kamanta a cikin wani karamci da ya samu ko ku a wani aibu da ya nufi amfanuwa da ita ko ku buga wani misali don ya daɗa da zaman sa ko kuma wato ya zama ya tsawaita a cikin sufantawa don ya zama ya kyauta zancensa sai ya kamanta biman azzaman lahu qadaru da wanda Allah ya girma alƙadarinsa wa sharrafa qadarahu ya ɗaukaka darajarsa ya kuma lazamta jin nauyi nasa da biyayya gare shi sannan ya hani amsa bayyana zance gare shi ya hana ma a ɗaga sauti a gurinsa imam al-qadi ya ce to kaga haƙin wannan mutumin da yayin wannan katubara ko da za a ingije masa kisa gare shi sai ai masa lalabi a sanya shi a cikin kurkuku ai masa taziri wanda yake mai karfi gargwadan munin abin da ya fada da mahukuntar munin abin da ya furta da shi da abin da ya saba da shi ne al'ada ta sa ga misalin sa ko kuma wato karancin sa da kuma dalilin mancan sa ko kuwa duba ga shin yayi da dama kan abin da ya riga ya daga bakin sa magabata ba su kushe ba suna inkarin misalin wannan na daga wanda ya zo da shi Harun al-Rashid yayi inkari amsabina wasin fadin sa da yayi sir fir'aun fikum fa inna asa musa bikaf qasibu wai sai fanye ku baki sai da an fi ku idan ya zama to akwai wanjin sirin fir'auna a cikin ku fa inna asa musa to ai sandar annan musa bikaf qasibi tana hannun sarki qasibu to wannan sai Harun al-Rashid yake cewa da shi ya kai ibn al-lahna wato zagi ne na larabawa yace yanzu kai ne mai yin izgili da sandar annabi Musa ba fa da annabi Musa ba a sandar annabi Musa
wa amara bi kiraji ana askari
sai umarni a fita da shi daga cikin sansanin sa baki daya daga wannan daren domin wannan kadai zai iya janyowa su samu rashin nasara a cikin yaki su zo da kai fita
wanda kai ne kuce biyu
kuce biyu ya fada cewa yana daga abin da aka riko gare shi har ila yau aka kafirta to anan ake so idan abu ya kama na Allah kada wani ya tunanin wato akwai wani mai kusanci a guri na bari na kyale shi ko wani abu domin duk wanda san tarihin Harun al-Rashid da shi da Abu Nawas za ka ga kusan a cikin jama'a su ba mutumin da yake kauna irin sa shine mai bashi dariya shine idan aka zo ana cikin fushi zai zo ya warware abubuwan da ake amma yana taba sandar annabi Musa bai kyale shi ba a lokacin ma ya kore shi ce bashi har abada to wannan yana mai girman yadda wato sha'irullahi yake so lalle a ba su girma kwarai da gaske Allah ya sa mu dace aka ma kafarta shi da shi ko ko ya kusanta shine fadan da yayi a cikin Muhammad al-Amin wato dan da yazo ya kamanta da ya kamanta Muhammad al-Amin dan shi Harun al-Rashid din da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da yake cewa Ahmadan shiba fashtabaha kalkan wa kulkan kama kudda shirakani yace wai ai da shi Muhammad Amin din nan da shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ko wato kaga nan shi ma saka kira shi Ahmad wai sun yi jayayya kamancece ne ya a junan su fashtabaha sai suka rikitar khalqan a halitta ko kulkan da kuma dabi'a kama kudda shiraka ne irin yadda idan an yanku hancin takalmi aka ajiye sai aka kasa gane wanne ne na dama wanne ne kuma ba na dama ba to wai sai kamantacce ne shi Muhammad al-Amin dan gidan Harun al-Rashid da manzon Allah kenan to
wa qala karu alayya aidan qawluhu
sannan sun yi inkari har ila yau fadin nan nasa da yace kaifa la yudini ka min amalin
lillahi min nafari
wai yaya ba zai wato kusantar da kai daga buri ba a ya kamata kai burin man wanda rasulullahi min nafari annabi ba a cikin jama'a sa yake kaji a can ba mun karanta ko wayanda min shi'a ce da ibrahima aka ce annabi ibrahim shi kansa a cikin al'umma annabi muhammad yake saboda ran alkiyama zai ce ya rasulullahi da mani ne addu'a ka bayyana saboda ka sana cikin al'umma ka to amma kaji wani wanda zuwa karshen zamani kuma za a buga misali da shi domin dai hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mawajabcin ta'zimi girin washi da kuma daukakar darajar nan tasa shine a raba shi a rabu zuwa ga annabi ba wai a ce annabi an raba shi zuwa ga wani ba shi yasa kaga ai Allah madaukakin sarki sai ya fito mun rabin fili ba ai halitta ba irin manzon Allah amma sai Allah a cikin kwanukan da aka zaba da watannin da aka zaba sai manzo Allah ya fito ta wannan watan ba dan kar a ce ya samu girman wannan watan sai dai wata ya samu girma da manzon Allah shi zaman da sa samu ba a haife shi ran juma'a ba sai aka haife shi ran litinin shi zaman da Allah ba a haife shi a watan rabiul awwal ba aya watan Ramadan ba sai aka haife shi a watan Rabiul Awwal saboda watan ya samu daraja da manzon Allah ba wai annabi samu daraja da wata ba ko ya samu daraja da kwana ba ko rana ba saboda shi manzon Allah sai dai a rabu da shi ba dai rabu da wani ba haka sai shugaban halitta yake
alhamdulillah
to kaga hukunci a cikin misalin wannan shine abin da muka shimfida shi a cikin tabarkin nan na fatawa Imam Al-Qalisi kaga a wannan matafiya ne fatawar Imam Malik Allah ya kare daga dashi tazo da mabiyansa ya bu a cikin nawadir wa ziyada ti da Ibn Abi Zaidin Al-Qirawani daga ruwayan nan ta Ibn Abi Maryama a cikin mutumin da ya yaba ta wani mutum da talauci sai wai mutumin yace yace yanzu ka aiba san da fakaru wa qadara annabi sallallahu alaihi wasallam ganama wai annabi sallallahu alaihi wasallam ko gashi ya kiwon dabbobi sai Imam Na Malik yace yace ya fadi annabi sallallahu alaihi wasallam ba gurin da ya kamata ya fade shi ba ina ga lalle ai masa ladabi ala sai yace yace bai kamata ga mabota zanubai idan aka zarge su akan zanuban su su ce eh annabawa su jingina wannan tarko a wuladin zuwa ga annabawa su fake da su cewa ai annaba sun yi abu kaza ce to wannan kuskure ne babba eh alhamdulillah yau muna cikin karatu mun sami halartar ɗaya daga cikin iyayenmu kuma wanda muke ji da su ƙwarai da gaske wanda suke dora maka tafarki na Allah muna roƙon Allah Allah ya tsawaita rayuwar su Allah kuma faranta musu rai da abubuwan da suke gani alhamar shugaba sallallahu alaihi wasallam wanda kullum abin da muke kira shine mu tsaya mu bi tafarki irin na bayin Allah irin wa'annan bayin Allah sabanin irin abubuwan da ke faruwa yau muna ta jin fatawoyi kala kala ba ka kunna radio mallan kai ta jin wannan ya zama shi tafsirin nan wai sharadi ne sai an yi shi ne a kyala masu yi su yi shi mannan Allah kai ta jin abubuwa kala kala yanzu jiji yanzu ke jin wani ina fada saboda kaga ai ga juma'a ta tago watakila ana tunanin ai sallar ran juma'a to suke ba da fatawa cewa idan juma'a ta zo aka yi sallar idi ran juma'a to babu juma'a ba azhar suna nan suna yadawa ba juma'a ba azhar ka ji karatun da abin da annabi ke wani a cikin hadisi cewa za a samu wasu sufahawul ahlami huda sawul asnani ga su shekarunsu kanana ga su kuma wawaye a tunani annabi sai za ka same su irin wayannan suna zantan muku abin da ba ku taba ji ba ku da iyayenku annabi sai to la iyyakum wa iyyahum ba ku ba su la yadhullukum wa la yaftununakum kasu cutar da ku kasu zance ku yanzu an fito ya shi fito da irin wannan abu yanzu ba mu da malamai duka ba su karatu ba duk ba san abubuwan da yake faruwa sai za a zo samu karatu saboda wannan babban hatsari ne ran juma'a idan aka zo aka sallar juma'a ya sallar idi babu abin da kana aje sallar juma'a wannan shine abin da baka ba za ka taba kansa kuma shine abin da ya tabbata a cikin hadisi muslim ya rawaito daga zaid dan arkam aka tambaye zaid aka tambaye zaid ka halarci sallar juma'a da idi tare da manzo Allah yake kware kuwa sai ce to ya aka yi yace annabi ya fito ya sallar idi ya kuma sake fitowa ya sallar juma'a to kuma mutum yace maka annabi yake bi ka rasa wani annabi yake bi kuma shi kansa hadisin da aka ce an samu wannan rangwamen a cikinsa annabi ya ce idan juma'a ta yi a yau gashi juma'a kuma gashi an yi idi sai ce to amma wanda iso ya fito juma'a ya fito amma sai nace wa inna mujammi'una amma mu za mu yi sallar ta juma'a to yanzu a ce yau ga wani abu ya faru annabi ya yi wani ya yi abu daban kai kuma ka ce ba na annabin za ka yi ba sannan ka ce kai mai bin sunna annabi kaga ba sunna annabi ka ji ba kuma hatta wannan hadisi sayyidina Usman Allah ya jira shi yayi bayani yace abinda ake nufi wato waɗanda suke min ahlul awali waɗanda suke ƙauye suke can nesa sun sha wahala sun zo idi aka ce to yanzu juma'a ba sai kun fito ba ma'ana sai mutum ya zauna a gidansa ya azhar shikenan saboda me saboda nisan tawa amma wanda ke cikin gari wannan juma'a tana ta kama shi domin da Allah ya ce idza nudiya li salati min yawmil juma'ati fas'au ila zikrillah to an hade kowa kuma an hade kowace rana inda juma'a ta kama to wajibi ka je babu dalilin da za ce ba za ka yi ba shi sa ibn abdul bar annamiri yake faɗa a cikin al-istisqa saboda shekara wannan shekara 1000 kenan da rasuwarsa tunda ya rasu 463 yau kuma gashi mana 1400 tsakaninmu da shi yanzu bai shekara 10 sha ya zama ya cika shekara 1000 a kwanta kabarin sama to abin da yake cewa ice ya zaka hada ma wannan hadisin na adawo wanda ba hadisi ne wanda ya sadi zuwa ga manzon Allah ba ko hadisin Abdullah ibn Zubair wanda ya nuna cewa ayi rangwame gabar sallar Juma'a a ranar Idi sai ce ya zaka hada shi da hadisi ingantacce ga su wanda suka tabbatattu da nassoshin Al-Qur'ani da hadisin manzon Allah ace ba za su hadu ba domin wannan hadisin gaba dai su duka fa illa ciki bayan illa daga ciki ce ba za ka zo sai Al-Bukhari ka ganshi ba ba za ka zo sai Muslim ka ganshi ba inji Ibn Abdul Barr ace sannan kuma ila yau ina ka taba gani yanzu Idi in baka je gida baka je Idi ba sai sai baka kyauta ba amma Juma'a in baka je ba ka saba wa Allah domin wajibin ka ne kake zuwa har ma annabi ya faɗa cewa idan mutum ya baro Juma'a uku za a rubuta shi a cikin manafikai to saboda idan ka ce ga abin da yake wajibi ga kuma abin da yake sunna ne ina ka taba ganin sunna ta danne wajibi ai sai dai aka sawa sai da ce wajibin ya zo ya danne sunna ba a ce sunna ta zo ta danne wajibi ba to wannan wato duk daga irin wannan fatawoyi ake samun wannan hatsarurruka na rayuwa muna roƙon Allah ya kama dauki kuma ajiye muke magana nan cewa wani abu can da Sheikh Muhammad Nasir Kabara Allah ya ƙara rahama kabarinsa yana faɗa a wancan lokacin yunkurin da aka yi na tabbatar da duk wanda zai wa'azi ko tafsiri sai an bincike shi an ga waye shi wannan tsarin ya kamata ya dawo wallahi ya kamata a dawo da shi a yi bincike duk wanda zai wani tafsiri ko zai karatu a san waye shi daga ina yake sannan kuma a jika hatan nasu tukunna ba a zo a dinga dora mutane a cikin tashin hankali ba Allah ya kama dauki albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amin
amin
Sayyidina Umar dan Abdul Aziz ya faɗa ga wani mutum yace nemo mana wani sakatare wanda babansa zai zamanto arabin balarabi ai shi fura ku sai karamu Allah yace wanda babansa zai zamanto arabin wai balarabi ne sai wani wato sakatare sai ke cewa da shi sai ce ai baban manzo Allah sai fa wannan magana suke yadawa fa kala sai Umar dan Abdul Aziz sai ke cewa ja alta hadha masalan yanzu wannan shine misalin zaka buga fa azalahu sai tube shi ya ce da shi ba za ka sake min rubutu ba har abada to kaga wannan kabiya ce wacce take mummuna wadda tuntuni malaman baya inda halan ne da abinda ake faɗa yanzu ko su masu faɗa su ce ai nasu suka bi abinda suka gani suka faɗa to ai da shi ma Umar dan Aziz ya kamata ya zama shi ma ibn nasin ko amma da yake ba haka bane ba shi yasa dole akan wannan abun ma yace ya koru wannan mutum baki ɗaya wata ruwayar ma ta yace sai da gishiyani ya same shi yace to wannan mutumin bayan ya farka yace to wannan kashe shi zan yi ne ko sare masa wuya zan yi to daga yau ba ni ba kai har abada kai ka ƙara shigo min cikin rundunar ta baki ɗaya na sallame ka wa shi abin da ba dawa gaskiya bane ba wani ba dawa gaskiya bane ba domin kaga a shi mutum baya zama wato kafiru har sai lokacin da addini izo masa akai kira izuwa gare shi yake amsawa inadan to daga nan sai wannan al'amari ya zama ya tabbata gare shi amma dai ya amsa ba wata magana in ba zo masa ba ba magana haka mai malamai suka faɗa cewa walau gayyaru wa baddalu wa abadul asnama babu abinda Allah zai musu saboda me saboda suna cikin ahlul fatra wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula Allah ya ce ba ma yin azaba sai mun aiko manzo saboda ba aiko musu manzo ba to ina annabin su saboda ba wata magana a haƙƙin iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kaje yayin magana akan haƙƙin iyayen manzo Allah yake yada ta ko yake ta kwarmato da ita to dama tsakanin sa da manzon Allah akwai wani abu in mutum ya bincika da kyau zai ga ba iyanan ne matsalarsa da iyayen annabi ba iyanan mai duk wani abu na karamcin annabi za ka ga ya koyi shi saboda idan ka ga irin wannan sun irin wannan magana karka damu dama can madurude ne daga rama Allah madurude ne baki ɗayan su ba wani mutumin kirki da zai zo ya dinga gaya wa annabi magana bayan ku Allah ya faɗa Allah zai raka yana taqum wa taqallubaka fi sajidina taqallubaka fi sajidina Abdullah ibn Abbas ya faɗa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min sajidin ila sajidin hatta akhrajtuka nabiyyan haka Allah yake nufi ya fitar da manzon Allah daga tsazo mai sujjada zuwa mai sujjada har na fitar da kan annabawan Allah saboda iyayen manzon Allah daga mu'minai waliyai sai kuma annabawa sadaka ta umurincin manzon Allah hatari ne babba ta umurincin iyayen manzon Allah hatari ne babba Allah ta yi haji ga imam sanuni ya karanta ayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayin mamaki sai amsa ta barkin nan neman lada da kuma neman lada saboda bin nauyi ga manzon Allah da kuma girmamawa irin yadda Allah ta'ala ya mana umarni an tambayi Abu Hasan al-Qabisi game da wani mutum da ya faɗa ga wani mutum mummuna wai kan fuskar sa fuskar walakiri ko walakiri ne muke faɗa da Hausa ya kalli wani mutum wanda yake abusin mai da wato ya ga wani mutum ya ɗaure fuska wai fuskar sa wai kan fuskar nan ta Maliku al-Ghazban mai tsaron wuta sai yake cewa to wani abu ne ya rufi da wannan shi dai na kiru ɗaya daga cikin wanda Allah ya sa suke jarraba ne a cikin kabari su kuma mala'iku ne guda biyu to sai a tambaya game yake nufi ne wannan mutum shin firgici ne ya shiga gare shi yayin da ya gan shi daga fuskarsa ko kuwa ya kyamaci duba zuwa gare shi saboda munin halittarsa idan wannan ne to magana ta yi tsanani domin dai ya gudana magudanan na wulakantarwa da wulakantarwa sadaka mafi tsananin hukuma ne babu bayyanawa da sakin harshe ga wannan mala'ika kadai dai sakin harshen da ya yi mai afkawa ne afsa wanda yake zance da shi imam alƙali ya ce akwai bankashi ga wawaye wajen ladabi da bulala da kuma sawa a gurgugu ala ya ce amma wanda ya ambaci maliku wanda yake mai tsaron wuta hajjiga ya yi wauta ga wanda ya ambace shi yayin da ya inkarin halinsa na daga ɗaure wa fuskar ɗayan ya dun sai dai idan wannan wanda aka ɗaure fuska ɗin yana da hannun ni'ima fa yurhabu bi ubsatihi ya zama to an ji tsoro da wannan ɗaure fuska tasa da yayi sai kama sai mai fada sai mai fadan nan ya zama to ya kamanta shi a fatakin zargi lihaza wato lihaza ga wannan fifili a cikin aikin da yayi da kuma lazimta da a cikin wato zaluncin da yayi wai su bannanta maliku al-maliki mala'ika wanda shi mala'ikan nan mai bi ne ga ubangijinsa a cikin abin da aka ce yayi to sai ya ce kai ka ce shi yana fushi irin fushin nan na maliku wato lillahi saboda Allah to sai ya zama to mai sauki imam malik ya ce samsam bai kamata gare shi ya zama yayi bujirerin ya ga misalin irin wannan ba da a ce ya yi yabo afsa wanda ya ɗaure fuskar nan tasa saboda ɗaure fuskar tasa da ya yi ya kuma kafa hujja da siffar nan ta imamu na ta mace shi maluku ɗin mai tsaron wuta sai ya zama mafi tsanani a yi masa hukuba hukuba mai tsanani a wannan babu zargi ga shi wannan mala'ika domin da ya nufi zargi gare shi wallahi da an kashe shi Abu Hasan al-Qabisi ya faɗa har ila yau a cikin wani saurayi wanda yake an san shi da alkhairi wanda ya faɗa ga wani mutum ya gaya masa wani abu sai wannan mutumin ya ce ishuru domin kai ummiyi ne sai shi wannan saurayi sai ya ce a dai tsakanin nabi ummiyan wai annabi sallallahu alaihi wasallam ummiyi ne to haka shi bai gane ma cewa girma ne ma a wajen manzon Allah wannan ummiyancin da aka faɗa ba annabi ummi da Allah ya yabe shi shi sai aka munanta wannan magana ta sa mutane ma suka kafarta shi sai wannan saurayi ya tsoron abin da ya faɗa ya bayyana da nadama nadama a kansa sai Abu Hasan al-Qabisi ya ce amma wato wawaita kafirci a kansa fa kaɗan wannan kuskure sai dai cewa shi mutum ne mai kuskure a cikin kafa hujjar da ya yi da siffar nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallama ummi wannan aya ce gare shi Imam Malik ya ce amma garan cewa shi wannan mutumin a ce masa ummi wannan ai tawaya ce gare shi sannan kuma jahilci ne wato da wauta yana ma daga cikin wautar tasa da ya kafa hujja da sifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai cewa shi idan ya nemi gafara Allah wata bai tuba ya kuma furta ya dawo zuwa ga Allah to sai a kyale shi domin da waɗannan nasa ba zai cike zuwa hadin kisa ba amma abin da tabarkin sai da mun tola da biye ne to biyayyen wanda ya aiwatar da wannan ya yi dama a kansa ya zama wajibi a kame gabarinsa wata matsala ta sauka ila yau wanda shashin wato alƙalan nan na garin Andalus suka ba da fatawa a cikinta shi ne Shehu Malikazi Abu Muhammad dan Mansurin Allah ya jin kai gare shi a cikin mutumin da wani ya dinga tawaya zuwa gare shi da wani abu sai yake cewa da shi na ƙasfi ita kana so ne ka tauye darajata da wannan magana da kai kuma cewa ni mutum ne kace wai dukkan mutane tawaya tana da suskansu sai ce wai hatta sai ce har sai farshi gaba fa abtau to sai ba da matawa cewa a tsawai ta kukunsa sannan a masa ladabi mai ciwo domin dai bai nufin sakin harshe ba shashin bakiyan nan na andar sun gabance sun ba da matawa da kashe shi fasali kenan da ka rabe mana fuska ta shida shi ne mai fada ya faɗi wata magana mummuna ice ya kai tuta daga wajen waninsa ice ya rawaito ta daga wajen waninsa Imam Al-Qali ce wannan za a yi duba a cikin surar Hikaya ta sa da kuma dalilin wannan magana ta sa hukunci ya saba da sabanin haka a fuskoki guda hudu akwai yadda yake zama wajibi da kuma mandubi akwai yadda yake zama makaruhi ne a hakaito akwai yadda yake zama haramun ne a hakaito idan ya zama to ya ba da labari da shi a fuskar nan da shaida da sanarwa da wanda ya faɗi wannan magana da yin inkari a kansa da kuma wato sanarwa da abin da ya faɗa da kuma wato tsoratar da mutane kowa ya gudu ibar kyale wannan mutum da kuma wato yin wato a jarhanta shi wannan ya zama wajibi a aiwatar da shi ana ma godewa wanda ya haka to haka nan idan ya haka ya toshe a cikin littafi ko ko a cikin majalisi a wasa tabarkin raddi gare shi da warwarewa a wasa wanda ya faɗa da fatawa da abin da ya lazumce shi wannan ma a cikin sa akwai abin da yake wajaba wa minhum ma a cikin sa akwai abin da yake mustahabi ne a faɗa gwargwadon halayen nan mai hakaitowa ga wannan nanka da wanda aka hakaito gare shi idan mai faɗa wannan nanka ya kasance ga wanda yake ya buduro aje a kabilin ya gurinsa ko ko ruwayar hadisi ko kuma a yanke da hukuntinsa ko ko shaida ta sa ko ko fatawa ta sa a cikin haƙoƙi wato ya zama wajibi a bisa wanda ya ji al-isharatu ya yaɗa ya daidaita shi ya ma sami da abin da ya ji daga gurinsa ya kore mutane ano gabarinsa da kuma shaida alayya gare shi da abin da ya faɗe shi sannan ya zama wajibi a bisa wanda irin wannan zance ya ishe shi daga jagororin musulmai ya yi inkarin wannan magana ya yi bayanin kafircin wanda ya faɗa da ɓarna abin da ya faɗa saboda yanke cutarsa ga barin musulmai don kuma tsayawa da haƙƙin shugaban manzanni annabi sallallahu alaihi wasallam to haka nan in ya kasance daga wanda yake wa'azi ga ammawa ko yake lantar da ƙananan yara domin wanda wato ya zama to wannan shine abin da ya koya zuciya sa baba amince masa ba afsa jefa wannan nanka a cikin zugatan mutane to sai wadauci ya zama to ya zama ya karaba a cikin wannan saboda hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan kuma hakkin shari'a ta sa idan mai fada bai zama to da wannan tabarki ba to tsayawa da hakkin annabi sallallahu alaihi wasallama wajibi ne kiyaye mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutaayyinan fardu ainin ne wato kowa ta kama shi kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da abin da yake fitowa a halin yana raye da bayan kaura mustahiqun ala kulli muslimin ya tantance dukkan mu'mini sai dai sha'anin da lamarin idan wato wanda gaskiya ta zama ta bayyana gare shi ya tsaya da wannan aka rarrabe wannan hukunci da shi lamari ya bayyana gare shi to farilla ta zama ta sare a sauran mutane amma aka shiru to duk bala'i kowa ya shige shi baki daya to sai ya zama to musafi ne a cikin yawai da shaida gare shi da kuma wato karfin wannan na at-tahzir sautowa minhu daga gare shi aje ga margaya sun hadu afsa bayanin halin wanda ake tuhumta a cikin hadisi to yaya da misalin irin wannan aje ga an tambayi Abu Muhammad dan Abi Zaid mai risala game da mai shaida wanda ya ji misalin irin wannan a hakkin Allah ta'ala yanzu ya yiwu ya zama to Allah ya wadi shahadatu ba zai ba da shaidarsa ba Allah sai ya ce in dai ya kaunaci zartawa da hukunci da shaidar nan ta sa to in shaidar haka nan idan ya san cewa shi wannan alhakim din baya ganin a kashe bi ma shaida bi da abin da ya shaida da shi to shi ma dai ya shaida yana ganin wato kawai abin da tuba zuwa gare shi da ladabi to shi ma dai ya shaida kuma wannan shaida ta sa wajibi ce amma inda yake ya halatta a haka yi tolancansa ga wannan wayannan manufa guda biyu imam alkali ya ce ba na ganin tana da mashiga a cikin wannan babi ba inda za ce ya halatta ka haka yi to faɗin wanda ya gaya wa annan magana ba don wayannan buƙatun da aka faɗa guda biyu ba wato dumu-dumu da mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba da kuskure baki da mummunan zance ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai halatta dai ahadin ga wani mutum ba la zakiran wala asir ba mai fada ballantana ko mai rawaitowa in ba da bukata ta shari'a ba da abin da yake halattacce amma dan bukatuwa wanda suke ababan gabatarwa to wannan akwai kakkawo tsakanin wajabci da musahabbanci ka zo da mutum a gaban alkali wane ya gaya wa annabi Muhammad magana alkali ce me yace shi mai faɗa yace shi yace komai ba kai kuma da kaji zaka iya maimaitawa a gurin cewa ya ce abu kaza wannan wajibi ne ka faɗa sannan a kawo shi da ita ma ya yi shi da akai su ma shaidun su faɗa sannan ai masa hukunci to wannan shine abin da alkali yake faɗa to Allah ta'ala ya kaito zantukan nan na masu kiran gire gare shi da kuma manzanninsa a cikin littafinsa ya kawo to abu sawazan nan na fuskanninsa inkari ga wannan faɗin nasu da tsautawa daga kafircinsu da kuma wato narko na azaba alayhi gare shi da kuma raddi gare su da abin da Allah ta'ala ya karanta shi ko wato ya saukar da shi a gare mu a cikin mu kuma kitabi wato mafitattun littafinsa haka nan irin wannan ya auku daga misalansa a cikin hadisan nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantacciya afsa fuskoki magabata marigaya sun hadu da mamaya daga jagororin shiriya afsa hikayar zantukan kafirai da kangararru a cikin littattafansu da majalisansu dan su bayyana ta ga mutane alaihim su warware abin da yake tsar da su alaihim gare su Imam Al-Ghazali yace ko da yake ya zo daga Ahmad dan Hanbali ya inkari ga da shashin irin wannan magana game da Haris dan Hasan al-Muhasibi to ai shi ma Ahmad dan Hanbalin ya aiwatar da misalin haka a raddin da ya Hausa Jahmiya da kuma wato Mu'tazilawa masu yin Qur'ani mahluki ne wayannan fuskoki wanda suke halatta tu cewa a iya haƙaitowa gare ta amma ambatan sakin harshe ga manzon Allah afsa wani wannan hanya na daga wato haƙaito sakin harshe gare shi ko ko wulakantawa da darajar nan ta same girma afsa fuskar nan ta hikayoyi ko kuma hirar dare ko kuma labarai da zantukan mutane da kuma daura maganar mutane a cikin abun da yake ramamme da abun da yake mai kiba da gurin da ƴan zaman banza masu dariri ko suke yi da inda wawaye suke zama suke kawo hirarraki da kutsawa cikin tene na tene da abin da babu ruwanka a ciki Imam Al-Ghazali yace duk wannan haramun ne wasu kuma mafi tsanani a cikin hani da hukuma min babin daga ciki daga shaki abin da ya zama to daga wanda ya zama mai fadar wannan magana alhaki da wanda ya kaito ba tare da nufi ba ko ko sani da gurgurdan abin da ya kaito shi ko ya zama to wannan ba al'ada sa bace ko kuma zance bai kasance daga muni din daga cikin muni irin yadda yake ba sannan bai bayyanar da wato kikkyauta wasu abu wanda ya kaito ba da wannan wato bai ce yayi daidai ba a cikin abin da ya kaito to sai ayi matsawa ga barin wannan sai a hane shi cewa kai kara dawowa zuwa wannan Imam Al-Ghazali ce ko da za a yi masa ma wani ladabi ayi masa wani ladabi ayi masa wato ya cancanta ya masa haka idan lafazinsa ya zamanto ya yi muni kwarai to sai ladabin ya zamanto shi ne fi tsanani an kaito cewa wani mutum ya tambayi imamu na maliku afsa mai cewa wai qur'ani halittarsa aka yi sai imamu na maliku ya ce mai wannan magana kafiri ne waye kawo labarin a kama shi a kashe sai mutumin ya ce na kaito shi afsa wani na ne ba ni ne fada ba sai imamu na maliku ya ce ai daga wajen ka muka ji wato a bashin wawa kan ji magana to kaga wannan daga imamu na maliku Allah ya jin kai gare shi amsa ta farkin tsawa ne da kaurarawa saboda dalilin cewa bai zartar da kashe wannan mutumin ba Imam Al-Ghazali ya ce idan aka tumci wani mutum ya haƙaito magana a cikin abin da ya haƙaito sai aka ce ashe shi ne ya ƙirƙiri maganar ya jingina ta zuwa wannan sa ko ku a dama al'ada sa ce ya ƙirƙiro magana ce wani ya ce ko kuma wato kyautatawa sa ga wannananka ya bayyana ko ku a dama shi aikin sa binciken irin wayannan idan ya nemo guri kaza ya ce ai gashi da wulakantawa da darajar manzon Allah ko kuma kiyayuwa ga misalin haka ko kuma neman sa hajuri ko kuma kawai abin da yake ma neman ruwayoyin waƙar da aka yi zambo ga shugaba da sakin harshe gare shi to kaga hukuncin wanda zai harshe ga manzon Allah ne shi kansa sai a kama shi da wannan magana ya ce ai wani ne yake jingina wasa ya zuwa wani ba za ta yi masa amfani ba to sai a yi gaggawa kashe shi kai tsaye ba wata magana shi kansa a yi gaggawa da shi zuwa ga babasa wato hawiya kuma da raka mahiya marun hamiya hajiga abu ubaidin alqasim dan sallamin ya bada
iman afira shakara baiti
cikin wanda ya tace wato rabin baiti
min ma uje bi annabi sallallahu
na daga abinda aka yi zambo ga annabi sallallahu
wa huwa kafir
yace wannan kufrun kafirci ne
wa kad zakara ba'du man allama fil ijma'i
hajiga
almuslimina
hajiga wani daga cikin malamai da yayi littafi akan ijma'in malamai ya faɗi ijma'in musulmai gaba daya
ala tahrimi wa ijma'u jiddin nabi sallallahu alaihi wasallama
afsa haramta ruwayar abinda aka yi zambo ga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam wa kitabati
ko kuma ya rubuta abinda aka yi wanda na zambo ne
wa qira'ati
ko kuma ya karanta
wa tarkihi matawjida
kuma mahawin ko kuma ya barshi adin da zan shi ba tare da gogewa ba duk ana magana cewa taharim kaza shi zaka ce wa tarkihi yawa don haka nan ma barin sa shi ma dina cikin abin da aka yi hani akan sa
wa rahimallahu aslafana
wato da kaga wani abu da aka yi zambo ga shugaban halitta goge shi dan kan wani ma ya zo wucewa ya karanta Allah ya jikan magabatan mu
almustaqina
mu ma Allah ya jikan magabatan mu domin kaga wasu ba haka suke ba su wasu a gurin su magabatan su mushrikai ne mu ko alhamdulillah magabatan mu duka wato mu'minai ne muhaqqiqai kuma mun san sun fi mu kusanci ga ubangiji sun fi mu takawa sun fi mu tsoron Allah sun fi mu komai na kusanci ga ubangiji ba gani mu da zamanin mu ga mu sai abinda hali yayi zamani da kawai gashi nan ana ta kwaba karaka amma waɗanda suka shude duk irin wannan abun ba san su ba sun yi bautan Allah sun yi karatun su sun yi abin da suke akwai kuma abin Allah ya sa albarka a cikin al'amarin imam zamu karanta babi yanzu insha Allah wanda alƙali yake faɗa babi ne na ladabi ga annabi Muhammad ya zaka faɗa idan abu ya zo ya kama zaka yi magana ga shugaban halitta ko ga yadda zaka yi
Al-mutarijina likinihim
wanda suke masu kiyayewa ga addinin su
baqara'atu qadumi hadisil
magazi sun fara yadda hadisan nan na wato al-magazi da siya yaki yakin da aka je kazan ayaki ba a rasa ai zambo ka ji wannan ya faɗi maganganu zuwa ga sahabbai ko zuwa ga shugaban halitta wannan ma ya faɗa to irin wannan sai suka sarar da su duk da an zo ba zancan a rubuta su baki daya kawai sai a sun yi zambo ga annabi amma an ba su amsa kurun suke sa da amsa irin abinda wannan ya zamanto tabarkin sa sai suka bar ruwaya ta sa sai wasu al'amara zaka ruwa da suka ambace ta wanda suke yanka dan wanda suke ba masu matsaki ba amsa katar nan fuskoki na farko dan su nuna wato nufin azaban ubangiji daga wanda ya faɗi wannan magana da kuma irin yadda Allah ta'ala ya kirki ya kama wanda yake mai kiran ƙarya ga shugaba bi zambihi da zunubinsa
wa hada abu ubaidin
mama alƙali ce to wannan gashi dai abu ubaidin ne alƙasim dan sallamin Allah ya jin kai gare shi wanda qattara yayi kardado a cikin abin da ya buƙata wato aka tsarra ya buƙatu zuwa kafa hujja da shi min ahaji ash'ar al-arabi a cikin furfure na waƙoƙin larabawa yana so ya kawo irin wannan hijabin da aka yi a cikin littafin sa sai dinga yin kinaya abza sunan wanda aka yi wa wannan wato a haji wato hijabin nan bi wazni sai dinga awon sunan sa wato kamar sunan sa misali a ce kamar al-hafi sai ka ce ka anna fa'alatu lam tamla am waqibaha ba zai ce ka anna alhatu zai ce ka anna fa'alatu kaga awon sunan ya dauka kawai
istibara li
saboda neman ku buta ga addinin sa da kuma kiyayuwa saboda kaman ce wato tarayya a cikin zargin daya bi ruwaya ce da ruwaya ta sa ko ko dai da tashi
fa kaifa bima
alqali yace to yaya da abin da ya zama ya tafarkantu zuwa mutuncin shugaban shugaban halitta baki daya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasali ke yanda ka rabe mana fuska ta bakwai wanda shi ne fuskoki wato fuska ta karshe a cikin wayannan babobi to yake cewa an yi zukura shi ne mutum ya ambaci ma ya juzu ala nabi sallallahu alaihi wasallam abinda yake ya halatta ga manzon Allah ko ko an yi sabani a cikin halaccin sa alayya gare shi da abin da yake aukuwa daga mutum al'amuran mutum ta kare shi kuma ya halatta raba ta zuwa gare shi ko ya ambaci abin da aka jarrabe shi da shi ya haƙuri a cikin zatin Allah amsatsanin nan nasa na daga gogayyar nan abokan gabar sa da ta wadda suke gare shi da sanin farin halin sa da tarin zari nan nasa da abin da ya hada da shi ne daga munin zamanin sa da abin da ya shuɗe gare shi na daga gogayyar nan na rayuwar sa dukkan wannan nanka amsa ta farkin riwaya da kuma muzakara ta ilimi da kuma sanin abinda wato isma ta zama ta inganta ya annabawa da abinda yake halatta gare su kaga wannan fanni ne mai fita daga wayannan fannoni guda shida domin babu aibatawa cikinsa babu tauye daraja babu wulaƙantarwa babu kuma wato wulaƙantarwa babu shi a cikin zahirin lafazin lafizi baya daga cikin manufar shi mai magana sai dai ta hannun da lamarin ya zama wajibi zance ya zama a cikinsa tare da ma'abota ilimi da masu fahimta daga cikin ɗaliban addini na daga wanda zai fahimci manufarsa za kuma tabbatar da fa'idojinsa wanda ba malami ba kai shiga wannan bangaren wanda ba zai gane ba ko kuma wanda ake jin tsoron fitina ta sa ajiga wasu daga cikin marigaya sun karanta a koya wa mata ma'anar sutu Yusufa su karanta kawai karatun amma ba zai an fassara musu ba saboda abinda ya ce wannan kissa ta tattaro na daga wannan kissoshi saboda su mata suna da raunin fahimta da kuma tawaya hankula da kuma wato riska da ganewa gashi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana ba da labari akan kansa da sufurtarsa da aka yi saboda kiwon dabbobi a farkon hali na sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa babu daga wani annabi face ya kiwon dabbobi Allah ta'ala ya bamu labari da wannan nanka game da annabi Musa alaihi salamu wannan babu aibatawa a cikin sa a jumla baki daya kai tsaye ga wanda ya ambace shi a bisa fuskar sa ba cikin wulaƙanci ba wato ko da hakan ne mutum ya faɗa cikin wulaƙantawa to shi ma ya shiga cikin wancan babu eh sabanin wanda ya nufi wulaƙantawa da kuma wato aibatawa bar dai dama al'adar nan ta gaba ɗayan laraba ta kasance haka zancen yake akwai hikima isasshiya a cikin wannan nan ga annabawa da kuma yadda Allah ta'ala yake hawawar da su ila karamata zuwa karamarsa da kuma wato sabawa da wannan kiwo na dabbobi da za su yi saboda za su yi jagorancin al'ummai daga cikin halitta ta Allah saboda abin da ya riga ya gare su na daga karamomi a tun fil azal da magabacin nan na ilimi to haka nan Allah ya ambaci wato yutumahu maraicin manzon Allah ya kuma ambaci ailatar rashin manzon Allah amsa ta farkin nan na baiwa gare shi da kuma sanar da cewa Allah ya karrama Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wazikiru zakirina la. Kaga ambaton mai ambato gare ta. Ala wajhi aribi. Amsa fuskar nan na sanin halin sa. Wal kabari amma da ba da labari amsa mafarin manzon Allah. Wa ta'jimu min. Da yin mamaki daga baiwar da Allah ya ji a jihar manzon Allah. Wa adimi min. Da girman baiwar sa inda ku gare shi. Laita bi gaza. To nan babu aiwatawa cikin sa. Bal bi dalalatun. Bar dai a cikin sa akwai shiryawa amsa annabta ta annabi. Da ingancin da'awati addu'a ta sa saboda Allah ta'ala ya bayyana shi bayan wannan Allah ta'ala ya sa manzo Allah ya samu rinjaye a bisa gimagiman nan na larabawa da wanda ya gaba da shi daga marawakan cikin laraba ɗaya bayan ɗaya
wadama amruhu
lamarin manzon Allah ya tafiya da wannan har sai da irin jaye su
wata wakana min miliki makali
har sai da manzon Allah ya samu dama ya mallaki wato raga musu baki daya
wasiwati mamaliki katirin
ya kuma halatta wato mamaliki masarautar da yawa daga cikin al'ummai gairin wanda ba su ba
bidallahi ta'ala lahu
darin jaye da ubangiji barkin sarki ya bashi
wata ayidi
da karbuwa sa da yayi nasarar sa da kuma mu'minai
wa annaba baina qulub
ya kuma ya hade yayin lallashi tsakanin zukatan mu'minai
wa imdadi bil
da madadin da Allah ta'ala ya masa da mala'iku
al-mutawwimina
wanda aka yi musu mabuta alama na rawani
walau kana ibn ma
da ce shi dan sarki ne
au asha au auza ashiya'i
ko mabucin wato wani dangi ne
mutaqaddimi
wanda suke magabata to da sai a ce ai dama la sabaka sai wannan juhali da yawa daga wanda ba su sani sai su zatan
anna zalika
cewa abin da yasa manzo Allah ya rinjayi ko ya zama ya bayyana cikin al'umma saboda dama can dan masarauta ne ko wani abu makamancin haka
wa mubtada uluwi
kuma wannan shine mahukuntar da waka ta sa
wali hada qala hiraqulun hina
dan haka ne ma sarkin rum hiraqala yake fada bayan ya tambaye Abu Sufyan
hal fi abaihi min maliki
yace masa cikin iyayen manzon Allah akwai sarki
thumma qala
bayan ya bashi amsa cewa babu sarki
sai wa law kana fi abaihi maliku
da sai akwai sarki a cikin iyayen sa
da kullana
da sai mu ce mutun ne
ya zubu mulka a
wanda yake neman mulkin iyayen sa
na'am
wa
idan yutubu
sannan kuma shi maraici yana da tunsubar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
wa ila alamati
kuma ɗaya daga cikin alamomin sa ne
a cikin littattafai
wayanda suke muqaddimati magabata
wa akbarul umam
sa da labaran nan na al'ummai as-salimati wanda suka shude
wa kala wa ka zikru fi kitabi armiya
haka nan ambata wato ya zamanto ambatan manzon Allah ya auku a cikin littafin armiya
wa biada wa safahu
kuma da wannan ne ibn Zubayr ya zanin ya sabanta manzon Allah sallallahu
alaihi wasallama
ga Abdul Muttalib cewa za a haife shi maraya
wa bahira
da wannan ne ma bahiran rahib shi ma ya sabanta manzon Allah ga Abu Dalib
wa kadhalika
to haka nan
bi annahu ummiyo
dan an sabanta manzon Allah cewa shi ummi ne
kama wa safahu
Allah irin yadda Allah ta'ala ya sabanta shi
fa hiya bidatu
to wannan shi ma yabo ne gare shi
wa fadilatu salita
wala la sai matabbaci ya bi cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
wa qa'idatu mu'jizati
kuma qa'ida ce ta mu'jiza ta sa domin dai mu tsan manzon Allah mafi girma cikin alqur'ani mai girma
inma ya mutallikato
hakika ita tara ta ya da tabarkin nan nasalin ubangiji da ilmai
ba mu ne sallallahu alaihi wasallam
tare da abin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baiwa da shi aka bibi ta ce shi daga wannan nan ka irin dai da magabata da shi a cikin kisan farko samun misalin wannan nanka daga wajen mutumin da bai yi karatu ba bai rubuta ba bai je makaranta ya darasi ba ba alakana masa ba to wannan shine abin mamaki na ƙarshe shine ƙarshe a wajen izina kuma shine mutsa ta dan adam babu tawaya a cikin wannan nanka domin dai abinda ake nema a wajen rubutu da karatu shine a san a zamanto an kai karshe an sani a ce wani ya zama malami saboda yayi rubutu yayi karatu to shi manzo sanan bai rubutun bai karatun ba amma duk malamin a gurin sai nema
wa inna ma ya ala
to wannan ala ce gare ta sanan an ne mai saduwa zuwa gare ta
gairu muradati
ba wai rubutu da karatu shine abin nabi ba a cikin kanta
wa ila salati samara
idan yayi ta ce ya ta samu idan abin nema ya samu to sai a wadatu ga wurin tsayanin tuwa da samabi to an ce ummiyanci a wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan tawaya ce domin wannan sababi ne na wauta da kuma wato adireshi na wauta tsarki ya tabbata ga wanda ya bambanta lamarin manzon Allah daga lamarin waninsa kuma tsarki ya tabbata ga wanda ya sanya ɗauka annabi a cikin abin da sarewa waninsa yake ciki tsarki ya tabbata ga wanda ya sanya rayuwar manzon Allah a cikin halakar wanda ba shi ba gashi an tsaga zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallama
wa ifradu hushwatihi
sannan an fito da wato wannan zuciya ta shugaba sallallahu alaihi wasallam aka wanke ta
kana tamama haya
sai zaman to shine cikar rayuwar shugaba
wa gaika
shine kuma gaya na karfin ran annabi sallallahu alaihi wasallam
wa sabata ruhu
da kuma tabbatar wato furgitin sa
wa huwa fi man siwahu
amma idan ba manzon Allah ba kuwa
munja halaki
to sai zaman to karshen halaka kenan ta zo
wa hatimu mauti
wajabtin mutuwa ya zo
wa fana'i
arewan mutun ya zo
wa halum majara
yake kuma haka lantsin yake
ila ta
hayo zuwa abinda aka rawaito daga labaran manzon Allah da tarihin sa
wa taqallulihi min ad-dunya
da kuma karantawar sa daga duniya
wa min al-malbasi wal mat'ami
malbasi abinci wal mat'ami da kuma abin wato abin sha wato tufafi da abinci da kuma abin hawa
na wal malkami wa tawadu'ihi
da wato tawaru manzon Allah
wa mihnatihi
da kuma mihna wato shine wato aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake
fi umurihi
wato da kansa yake wa kansa hidima a cikin al'amuran sa
wake jima'i
da hidima da hidimar da yake a cikin gidansa
zuhuda
saboda gudun duniya
wa ragabatan anid dunya
da kuma ki gabar wannan duniya
wa tasuya tambaina haqiriha
wa qadiriha ba da kuma yadda annabi ke je tsakanin haqiri hawa diriha wato walakantaccen abin duniya da mai tsada a cikin duniya
lisra'ati fina'i umuriha
da saboda wato gaggawar ku saurin kare wallamar duniya
wata kalluya wa
da kuma jujjuyawar halayen duniya
kullu hada min fadali
dukkan wannan yana daga cikin bayanan ta annabi sallallahu alaihi wasallama
wa ma'ashiri
da baban da aka rawaito daga gurin sa
wa sharafi
da dawangar sa
kama da kallon
irin yadda muka ambace shi
wa man aura da shay'an min ha mawridahu
alƙali yace wanda duk ya gangaro da wani a magangaran ta sa
wa kasada li ha maqsidahu
yana fa abin nufi nasa
kana hasana sai
zaman to abu ne mai kyau
wa man arada zalika ala gairi waji
amma wanda ya kawo wannan ba ta fuskar sa ba
qawli wa minhu bidhalika su'u qasdi
sana ka gane mummunan nufin sa ga haka
dai ka bi fusulin latika aljamla
to sai zama ya rusku da fasalan da muka gabatar
wa kadhalika
haka nan
ma wara da mina akbari wa akbari sa'il anbiya
abinda ya zo daga labaran manzon Allah da labaran sauran wato annabawa da mutum Allah ya tabbata gare su a cikin hadisi
mimma fi zahirihi
na riga abinda ake samun rikici a cikin zahirin sa wanda yake hukunta wasu al'amura wanda wasu dace da su ba da kowane hali wanda suke bukatu a yi musu tawili da kai kawo a wajen daukan fasara imam al-qadi to bi halatta a ce za a zantar da wani abu daga cikin wannan hadisai ba sai wanda yake ya inganta ba za a rawaito komai daga cikin wannan hadisan ba sai abinda yake sananne wanda yake tabbatacce Allah ya tsigan imamu na maliku hakika ya karanta wato yin zance da misalin irin wannan daga hadisai wanda suke masu wahimtarwa ga kamancecen da Allah
wani mushkilati ma'ana
da mai ma'ana mai rikitarwa
wa qala
har ma yake cewa
ma ya da unna fa ila tahdis
wai me yake jan mutane su dinga zantarwa da misalin irin wannan
fa qila lahu
sai aka ce da shi
innabul ajlana
hadiga ibn ajlana
ya hadisi biha
wa shi ke zantarwa da ita wanda maluku ma ya karatu a gurin sa ibn ajlana sai yake cewa
lam yakun min al-fuqaha
ai shi ba faqihi bane ba walaita nasu wafaqu ala tarki alhadisi biha ina ma da mutane zasu dace da shi afsa barin zantar da irin wannan hadisan wa sa'adu ala ayha su taimake shi afsa ana da irin wannan zantuka ba aksaruha laysa tatahu amalu domin irin wannan hadisan babu wani aiki karkashin su
wa qaru kiya an jama'ati
an ga to daga wasu jama'a daga margaya bar dai da gurin su amsa jumla baki daya
annahum kanu yakrauna alkalam fi ma laysa tatahu amalu
cewa sun kamance suna karanta yin magana cikin abin da babu aiki karkashin sa
wan nabi sallallahu alaihi wasallam awrajaha ala qaumin arabi
annabi kuwa sallallahu alaihi wasallam ya gangaro da wannan zance afsa musane larabawa wanda sun san zancen larabci afsa fuskar sa sun san tasarrufin larabci a cikin hakikar sa sun san majazi na larabci sun san isti'ara ta larabci sun san baligin zance na larabci sun san zance takaitacce na larabci ba samu wata wato iskali ba a hakikar larabawan to sai wanda bai banci ya zamanto ya rinjaya a kansa sai ya zo sai ƙummiyanci ya shige shi ba ya fahimta komai daga manufar larabci sai nassin kawai larabcin da abin da ya fito fili shike ganewa
wala ta kafu isharati
amma baya iya tabbatar da isharorin larabci
ila garadil
idi zuwa bukatan nan ta takaitawa ta larabci da wahayin larabci
wata buligin
da baligin nan cin larabci
wata luwiya
da isharori na larabci
wata barrafu fi
sai suka zaman to sun rabu a cikin tawilin zance
awhamliha ala
koko daukan ta fa zahiranta
shazama sama
sazara mazara suka yi watsi wa tulu a cikin sako wanda yi imani da shi a cikin sako wanda ya kafirci
amma ma la yasihu
amma abin da bai inganta ba na da irin wayannan hadisai to wajibi ne
Allah ya kare mu na shayun
kar a ambaci wani abu a cikin haƙin Allah ta'ala ko kuma a cikin haƙin annabawan Allah kar a zantar da ita kar a kallafa zance a samu anoninta zance mafi katari shi ne a yasar da ita a ajiye ta da barin shagalta da ita sai dai a ambace ta a sa fuskar nan na sanarwa da cewa ita mai raunin majaya ce isnadin ta bai inganta ba to kaga wannan kin nuna mana cewa abinda alƙali ke faɗa kenan cewa a zamanin baya lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake aka sauka madal alqur'ani ga arna kafirai duk suna ji kuma an shaji dai akan abinda bai kai wannan ba ma sai su zo suna inkari cewa ya aka faɗi kaza guri kaza ai mun ji labarin ibnu zibara lokacin da aka saukar da innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum la waridun yace to ai anan wannan shi ya samu ma abinda zai zo yi magana da shugaban halitta saboda me saboda ai an ce da ku da abinda kuke bauta a diyan wutan sai to ai an bauta annabi Isa an bauta wa mala'iku an bauta wa Uzairu saboda yanzu kaga an ce innakum wa ma ta'buduna kaga nan sai Allah ya toshe masa basirar larabci shi ibnu zibara lokacin domin ma ligar aqiranci ana magana sandunan da kuke sassakawa ku mai da su gunki da ku da su za hada a cikin wuta to shi kuma sai dako wato aqili sai hada da gairi aqila to larabawa da aka saukar da ayoyin nan a gaban su aka saukar da irin su wa huwal qahir fawqa ibadihi aka saukar da irin su sumastawa al arshi aka saukar da irin su amintu man fis samai duk irin wayannan alama faratu bi jambillahi duk wayannan ayoyi suna ji ba su inkari ba kai ka san sun san me ake nufi domin da ba abinda bai kai wannan ba sun zo sun yi mujadala da manzon Allah to ya kuma kamar irin wannan abu yanzu misali Allah ya ce yadul lahi fawqa aydihim wayanda suka zo daga baya ajamiyanci ya hausu sai suka ce ai hannu ne hakika shine wannan alƙali ke cewa la yafhamuna illa nasaha wa sariya ba sa fahimta komai sai nasu qur'ani sai nasu hadisi nasu lafazin larabci da sarihin zancen larabci amma wanda aka ce masa yadul lahi fawqa aydihim kaji bai inkari ba ya san me ake nufi wanda aka fata masa la yatihi al-ba'ilu shi qur'ani min bayni yadayhi wala min khalfihi baka ji malarabi ya zace to ina hannun qur'ani ba ya san me ake nufi to kaga ashe abin da ya kamata kenan su yanzu yan zamani da suke ce irin wannan al'amuran suka bi suka ƙara sai ka tambaye su yanzu yaya za su yi irin wannan ina hannun qur'ani ki kuma gashi nasu ne a qur'ani ba hadisi bane wala ce bai inganta ba la yatihi al-ba'ilu min bayni yadayhi wala min khalfihi min bayni yadayhi in ka zai fassara irin wannan tasa suke yi kaga sai a ce ya za'i da wannan shi yasa kullun nake yawan kira abinda muka samu magawatan mu akai kada mu yadda mu bauɗe in muka bauɗe mun shiga matsala yanzu ko ba komai mu kallo bangaren ladabi a wajen karatu idan ka je wajen malami makaranta zaka durƙusa ka zauna yana zaune baka iya ɗaga kai ka kalle shi kana kallon littafi yana fassara maka yana shingide haka za'i karatun a tashi a tafi cikin girmamawa cikin ladabi wani saboda nauyi ma ba zai tambaya ba amma a yau an maida abin har ya zama tattaunawa ake tsakanin malamai da ɗaliban eh har ma malamin in ya ji ba a yi masa musu ba akan abin da ya faɗa ya ce ya ba mu inkari a cikin ku to ya za a yi inkari tsakanin malami da ɗalibi ana cewa man ƙala da shayhi lima lam yuflih wanda da yake da shayinsa dan me ba zai rabota ba to amma shine abin da ya faru yanzu ya zamanto ba a ganin ƙimar karatun ba a ganin kimar yadda magabatan suke to wannan shine babban hatsarin da ake ciki Allah ka kawo mana dauki albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
wa qara an kala al ashyafu ala abi bakr ibn furak
imam al-qari yace hakika shi wannan sun yi kari ga abubakar dan furakin yanda ya dinga kallafa kansa a cikin wato zance fi mushkilihi a cikin litafin suna mushkil al-hadis sai ya dinga maganganu afsa hadisai raunana mawdu'ai wanda ba su da asali kuma hadisan wasu ma cikin rawato sake daga al-kitabi wannan da suke rinjayar da al-haqqa bil batil suke cudanye gaskiya da ƙarya
kana yakfi dar waha
yace ai kamata yi ya jefar da wannan hadisan kada ma yi magana akan su
wai guni al-kalali alayhatam
wato yayi shi ba me kun yi magana kai in ya fara cewa hadisin nan mai rauni ne ba ma magana akan sa kawai ba zai magana akan sa ba domin dai manufa da zance a cikin abin da zai rikitar abin da ke cikin hadisan shine gusar da rikici da ita da kuma tumbuke rikici daga asalinta amma ya sadda ita shi ya fi yayewa daga rikici shi ya fi warkarwa ga rai baki daya amma kuma shi ma idan an masa tawili shi abokan ibn burakin saboda ta iya yiwuwa Allah ya haska masa me zai faru ƙarshen zamani za a sami ƴan zamani su dinga inganta hadisai da magabata suka raunana to za a ga irin wannan abin da yake faruwa a wannan zamanin namu Allah ya kama dauki fasali kenan da kare bai mana to yana daga cikin abu wannan babi ne kawai na ladabi babi ne na ladabi na koyi yadda ake ladabi Allah ka sa mu kwatanta a kan shugaba sallallahu alaihi wasallam
fi ma jizu ala nabi sallallahu alaihi wasallam
yace yana daga cikin abin da yake ya wajaba ga duk wanda zai yi magana a haƙin manzon Allah
wa ma la yajuzu
wato a cikin abin da ya halatta a faɗa ga annabi da abin da bai halatta a faɗa ga annabi ba
wa zakiru min halati
da wanda zai yi magana a cikin halaye na shugaban halitta
ma qaddamna
shi ne abin da magabatar da shi a cikin fasali wanda yake gabanin wannan
ala dariqil muzakara
amsa ta farkin nan na muzakara
wacce ali
da kuma sanarwa
an yaltazima fi kalamihi
shi ne ya zumta a cikin zancensa yayin ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ambaton wayannan halaye wanda yake alwajibi min tawqirihi wajibi ne a jinawin manzon Allah kuma a girma shi
wayuraqi wa hala lisanihi
sannan kuma ya kula da halin harshensa
wala yuhmilahu
ba zai wato ihmalin harshen ba isake shi kawai kamar yana magana akan ku wani mutum daban sannan in yana magana a haƙin manzon Allah lallai alamar ladabi ta bayyana gare shi
inda zikiri
yayin ambatansa idan mutum ya ambaci irin abin da annabi ya gogayya da shi na daga tsanance-tsanance to sai tausayi ya kama shi da ƙwanƙonin zuciya da kuma fusata a wasu abokan gaban manzon Allah sannan ya yi burin ina ma ifansa ga shugaba sallallahu alaihi wasallam idan da ya sami iko a kainsa ya samu taimakawa da haka ya sami shi ai mun karanta a baya ko wani mutum kawai hawan wato dutse ya girin dinsa kawai da ya ga wannan gashi dan tawaye ba ka ku dan tawaye yana daga cikin wayanda inna ma zaba alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'aluna fil ardi fasada an yuqtalu aw yusallabu wa tuqta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf amma da ya kalli wannan runduna tasa yayi farin ciki da ita yace kai ina ma na zo zaman manzon Allah ina ma da za a je Badar annabi kawai ya ganna da rundunar sa ce ya rasulullahi na zo taimaka maka ina ma da za a je Uhudu annabi ya ganna da rundunar nan na zo taimakon sa wannan burin da ya a zuciyarsa kadai akan sa Allah ya masa rahama to haka yake so dan adam ya zamanto yayi to ba inda zaka samu irin wannan ko sai ka zo irin makarantun zauren mu sai ka zo ka samu dattijan mu anan zaka samu irin wannan abin kaje ana neman fansa da fidaki ga shugaban halitta amma irin wayannan yan zamanin da ka bugun sa zaka bid'a ne ba inda yazo ba rawaito ba ko waye ga musu rawaito zai abu Allah ka bamu da yayya ga wayannan bayan Allah kuma Allah ka bamu wirasa irin ta su albarkacin shugaba sallallahu alaihi wasallam
wa idha akala fi abwabil ismati
yace idan yayi ruku zai magana a cikin babi na isma cewa manzo Allah ma'sumi ne
wa takallama ala majali
zai yi magana a samu gudanar ayyuka nasa
wa aqwalihi sallallahu alaihi wa sallama
da kuma aqwal zantukan manzon Allah sallallahu
alaihi wa sallama ta harra ahsanal labu
to sai ikarda dan lafazi kyakkyawa
sai
kardadan ibara wata ke talalabi da abin da zara daidai gwargwado amma duk wata magana mai magaki karka yadda ka ne ka kusanta ta tare da manzon Allah ka ne sai ta daita wa hadir min ibarati da duk wata wato alfasha daga zance kar a kata
wato wahajara ya kaurace wa mai ba ta mai kabahu duk abin da yake mai muni ya kaurace masa baki daya kamar lafzun jahalu wal kadhibu wal ma'siyatu kaga al jahalu magabata suka ce ba za ka fade shi ga manzon Allah ba kaga al kadhibu suka ce in za ka fada ma ya zama sai an fade shi dole sai ka ce sarifa kaga ma'siyatu suka ce in ya fada ya zama dole sai ka fade shi sai ka ce tarku aula to wannan duka a makarantun mu na zauri Allah ya saka wa magabatan mu da alkhairi ake wannan al'amari shi sa imam dan kasin ke fara yace nayi shekara 20 a gurin imam malik shekara 18 ladabi ya koya mu shekara 2 ne karatu a gurin sa yace nayi burin bayan rasuwa imam malik ina ma shekaru 20 din duka ladabi ya koya mu ladabi shine karshe shine karshe shi sa wato Kano ba za ta manta da malam makurari ba domin duk inda ake karatun ake harka ta ladabi a cikin harka ta addini to babu shakka sai an dauki sanu a wannan gida eh wannan zaka ji a cikin duk wanda yi karatu a gidan zaka samu wannan labarin a gurin sa akwai wani malami da muka haɗa shi a Rano ana kiransa malam Alhaji yana bani labari yana cewa mun ai ya taɓa zuwa karatu nan domin yana zuwa makuradi kuma yayi kaza yayi kaza yake ta bani labarin abubuwan da yake faruwa mun haɗa shi a can a wajen wato a bita ta alhazai dattijo ne kwarai da gaske kuma malami ne bi ma'anar kalma kusan garin gaba ɗaya rano ba malami sama da shi yanzu to amma ya zo ya dosana a nan to saboda duk inda ka ji irin wannan ka bincika za ka samo dai asalin karatun to karatun za ka ga daga irin nan ne haka zaka samo yadda al'amarin suke irin wayannan mutane malam hidimar da suke wa addini Allah ya saka musu alkhairi yanzu a matsayinsa malam makurari idan ya hadda malam namu malam ashi Allah ya masa rahama idan suka hadu shi yana durkushe shi yana durkushe shi ya durkusa malamin sa ne malam makurari malamin sa ne shi kuma ya ga dan malamin sa haka za a gaisa a durkushe gaba daya a tsugune wanda yau shi ne duk muka rasa irin wannan al'amara shi yasa duk al'amara namu suka zama ga sunan wasu iri kawai muna fatan Allah ya farfado da wannan al'amara a cikin al'amuran mu albarkacin shugaba sallallahu alaihi wasallam idan yana magana a cikin zantuka sai ya ce
har ya juzu alayhi khulfu
yace yanzu a samu khulfu kaga bai fadi wai ita kazumin fa ba za a fassara ta hatta a lafazin larabcin ba za a fade ta ba sai ce al khulfu fil qawli sabani cikin zanci a ce annabi ya bada labari da sabanin abin da ya auku ta hanyar rakanuwa ko ta hanyar galadi da makamancin wannan na daga fassaroyi imam al-qadi ya ce amma lafazin kazibu ya kaurace masa jumla baki daya in dai abin ya shafi jikin zatan annabi to ya kaurace masa baki dayansa
وإذا تكلم على الإنبي
إذا هنا مقانا أبسا سني
قال
سي سي
هل يجوز أن لا يعلم إلا ما أُلِّمَ
ينزي تايو أتشي لا يعلم إلا ما أُلِّمَ ما نادي يزمن تود لفظين يزمن تود أفضل بي أتكين سأسا
وهل يمكن أن لا يكون عنده إلم
شن أتشي باب إلمي عنده غريشي من بعض الأشياء التي تشاشي مصال أمرا حتى يوها إليه حسي أموا يزوها غريشي
wala ya ku
imam al-qadi yace kar ya tsaya fadi jahalu saboda munin lafazin da kuma matsaki na sa
wa idza takallama fila
idan yana magana a cikin ayyuka
sai
sai
hal yajuzu minhu al-mukhalafatu fi
to yanzu a sami al-mukhalafa a cikin shashin al'amara umarni da Allah yayi umarni da shi wannan wahi da kuma hana ne da kuma aukawa tarku aula to wannan shi ya fi cancanta shi ne ya fi ladabi maimakon mutum ya ce
hal ya juzu
an yi asiya a yanzu ne ba to kuma mutum ya faɗa kai ya faɗa ka a ce mukhalafa ɗin shi ne aula ko ko ya ce aiwatar da abu kaza da abu kaza na daga anwa ilma asi tarku aula wannan ya daga haƙƙin jin nauyin annabi sallallahu alaihi wasallama da abin da yake wata ba gare shi na daga buwayen tawwa da girmamawa hakika na ga shashin malamai imam al-qadi ga shi na bada labari dan kaka dauka wai sai wanda ba malami ne zai yi ba yace ya ga shashin malamai lam yatahaffaz min hadha bai kiyaye bakinsa daga barin irin wannan ba faqud biha minhu sai aka munanta wannan magana gare shi
ولم أستوعب عبارته
نيما بان كيوتاتا فسرتا ba fiye a cikin sa
wa wajadtu ba'd al
to sai na samu shashin wasu aljairina wasu azzalamai awwalahu ma lam yaqulu sun kirkira masa abin da bai fada ba li ajali tarki tahfuzi fil ibadati saboda bai iya kulawa da barin kiyayuwa ba a cikin fasar saboda sai suka kirkira masa cewa ya ce kaza
washanna alayhi bima ya aba
aka ma munanta masa abin da shi ba zai faɗe shi ba wanda za a kafurta wanda ya faɗi wannan magana
wa idza kana misl hada bainan nasi
musta'amalan idan zaman to irin wannan ana aiwatar da shi a cikin tsakanin mutane a cikin ladabin su
wa husni mu'ala
daga kyawawan wato asharan nan ta su da kuma zancan su
to
kaga aiwatar wannan ta su a cikin haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallama a wajabu shine mafi wajaba kuma lazimta sa shine akadu wanda yake mafi zama wajibi saboda fajrul ibadati tuqaddu shi'a aw tuhsinu kyakkyawar fasara tana munanta abu ko kuma ta zama ta kyautata ta shi rairayewa da kuma wato tsantsance fasara yana girmama lamari ko kuma yana wulakantar da lamari dan haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
inna min albayani lasihra
wato akwai sirri a cikin bayani
amma
abinda mutum ya kawo shi abza jihar nan ta korewa gare shi da kuma wato tsarkakewa babu laifi a cikin sakin wato wannan fasara da kuma wato yin bayani fi a cikin sa kamar fadin sa yace jumlatan yace kwata-kwata sam-sam ba zai yi a samu sarifa daga shugaban halitta ba sallallahu alaihi wasallam ko kuma da kewatar ku a ulaman yara ko wata irin fuska ko kuma cin shinge a cikin hukunci a wasa kowane hali amma duk da haka duk da wannan din gashi korewa ne sai ya zama wajibi kuma sai an bayyana jin nauyin manzon Allah da kuma girmama shi da buwayantar da shi yayin ambaton shugaba mujarradan a wato a tsaraice yaya idan za a ambaci misalin wannan hakika marigaya wato marigaya sun kasance halaye mai tsanani yana bayyana gare su
inda mujarrad zikiri
yayin mujarradin ambaton sa kamar da kuce a baya irin su Amir ibn Abdullah irin su Ja'far Sadiq irin su duk gasu nan idan an farso manzo Allah ga irin yadda suke komawa
kama qaddamna bil ismi
irin yadda muka gabatar a cikin ismi na biyu
kana ba'dahu
shashin sa ya kasance yana lazumtar misalin wannan yayin karanta wasu ayoyi daga Al-Qur'ani
haka Allah ta'ala biya
wanda Allah ta'ala ya kaito wato zancan idahu abokan gabar sa
wa man kabara bi ayatihi
eh da wanda ya kafa cewa ayoyin Allah
waftara alaihi
ya kiran ƙarya wato alaihi gare shi to sai ga ya sauka ya yi kasar sautin sa
malam
eh saboda girma ga ubangiji
wa ijlalan lahu
kamar alafu da yahudi yadullahi maka zuwa sai ga ya yi kasar haka Ibrahim an-Nakhi Allah ya kare da gare shi yake saboda girma ga ubangiji wa ishfaqan saboda jin tsoron min at-tashabbuhi bi man kafara bihi saboda kamancece da wanda ya kafarce da shi subhanahu la ilaha illa huwa al-aliyyul azim alhamdulillah